To jama'a barkanku da asuba marhaban lade ga shirin sashen Hausa na murya Amurka wannan safiya ta Alhamis kan mitoci 25 da 31 da 60 a jamhuriyar Niger ana jin mutu gidajen rediyoyi da dama da suka haɗa da tashar muta FM mai zango 200.5 ko kuma kai tsaye a gidajen rediyon amfani da fara'a da sarauniya da noma da dalo da kuma niya a birnin Kwani yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samu a voahausa.com ko sashen hausa.com jama'a ta da fatar kun waye gari lafiya a jiya musu fan sakwata ne tare da baba ya koma kiri muke tarbin ku ga shirin mu na wannan lokaci bari mu fara da kanin labarai
har takarar shugabancin kasa a nan Amurka karkashin lamar jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta amince da sakamakon zabe to sai dai kuma mutanen kasar Kenya da farko dai sun kyautar zaton cewa Hillary Clinton ce za ta lashe zabe ta ci gaba da ayyuka da Barack Obama yayi sai kuma wannan labari da ke cewa duk da cewar yar takarar da mutanen Somalia da ke zaune nan Amurka suke ganin bata ci zabe ba wato Hillary Clinton suna da hurumi su yi murna saboda wasu yar uwansu ta samu nasarar shiga majalisa
to madalla to bayan labaran duniya za mu kutsa kasashen Najeriya da Niger da Kamaru mu ji abin da shugabanni da sauran jama'a suke cewa game da zaben da aka yi Donald Trump a matsayin sabon shugaban kasar nan ta Amurka
akwai abubuwa da suka hada mu da America wajen manufofi na gwamnati an kawo misali yaki da ta'addanci
Trump ya gane cewa mutanen America suna tare da talauci to me zai fada da zai sa shi ya samu kuriya sai ya yi musu alkawari zan kore wayannan mutane sai in kwace ayyukan su mbako
Barack Obama ya yi shekara 8 yazo ya dakatar kuma bai nemi ya zarce ba
shi kanshi shugaban kasa shi kanshi ya kamata ya tunani cin san cewa lalle ya kamata ya bar mulki saboda gaskiya an gaji
wannan baiwar Allah ita wannan Hillary Clinton da a ce ta samu cin zaben nan ni na tabbatar muku za a ga abun mamaki a duniya
ya mabar da cikin mutane suke kokwantan ba za ta iya faduwa zabe ba dan da ban ni ba so ta zabe
duk mace da take so take da interest a tsayawa ko shugaban kasa ko gwamna ko senator bismillah dan Allah kar ki ja da baya
kaga kenan yadda suke nuna mana cewa mu zabi mace a mai she ta kai da namiji suna kawo mana shi har a majalisu wannan ya nuna mu ne suka rina ma wayo su kansu su yarda da haka
to duk wannan rahotanni za a zo muku bayan baba ya gama ba ku labaran duniya
assalamu alaikum jama'a yar takarar shugabancin kasa a nan Amurka karkashin lamar jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta bayyana amincewanta da sakamakon zabe wanda aka kammala a ranar Talata shekaran jiya inda ta taya wanda aka zaba din Donald Trump na Republican kuma ta yi mishi fatar samun nasara a jagorancin da zai yi wa Amurkawa sai dai Clinton tsoho sakatariyar harkokin wajen Amurka da ta yi zumo din zama mace ta farko ta zama shugaban Amurka ta nuna madukar bakin cikinta ga rashin samun nasara a wannan zaben ta faɗi haka ne a birnin New York a lokacin da take jawabi ga magoya bayanta tana cewa wannan abu ne mai ciwo kuma zai dauki lokaci mai tsawo ana juyayi a kansa Clinton ta gargadi magoya bayanta cewa su ci gaba da yakin neman abin da ya zama haƙin su shugaba Barack Obama wanda ya taka muhimmiyar rawa wurin ganin wato Clinton ta lashe zabe ya faɗa a fadar White House cewa zai bada cikakken haɗin kai don samar da ingantaccen jagoranci a kasar karkashin sabon shugaba da aka zaba Donald Trump. Obama ya ce duk da irin cece-kuce da ya faru a yakin neman zabe na tsawon lokaci wanda kuma ya ƙara zurfafa raba kawuna a siyasar Amurka. Karshen ta dai za a fahimci cewa duk Amurkawa ne masu kishin kasar su. Ya kuma gayyaci Donald Trump zuwa fadarsa ta White House a yau Alhamis. Don su tattauna akan shirye-shiryen mika mulki wanda za a yi ranar 20 ga watan Janairun sabon shekara mai zuwa. Trump hamshakin dan kasuwa mai hada-hadar gine-gine kuma mai kalamai masu jan hankali shine zai zama shugaban Amurka na farko da ba a taba zabansa a wani ofishin gwamnati ba kuma bai taba yin aikin soja ba ko rike wani babban mukami na gwamnati. Trump mai shekaru 70 da haihuwa shine shugaban Amurka na farko mafi yawan shekaru da zai jagoranci kasar na wa'adin shekaru 4. A halin yanzu kuma mutanen kasar Kenya inda iyalan shugaban Amurka mai ci yanzu Barack Obama suka samu asali mutane da dama ne suka kyautata zaton Hillary Clinton za a zabe ta ta ci gaba da ayyuka da danwan nasu ya fara. Wata mace mai suna Sara Asafu Ajayi wadda yar fafutukare yar asalin Ghana ta yi sha'awar ganin shugaban Amurka mace ta farko. Charles Eboni mai fashin baki ne akan harkokin ƙasa da ƙasa daga Kamaru. Shi kuma ya nuna matukar damuwarsa ganin irin kwarewar da Hillary Clinton ta yi a harkokin gwamnati na shekaru da dama, amma duk da haka bata samu daman tsirewa akan mulkin Amurka ba. Dimbin mutane ne a nahiyar Afirka na ci gaba da bayyana damuwarsu ga irin sauye-sauye da suke ganin Trump zai aiwatar. Da alaman za a samu tafiyar hawainiya a harkokin hukumar kula da baki, musamman ma wanda za su fito daga nahiyar Afirka zuwa Amurka, inji Francis Kwame na kasar Ivory Coast. Abubuwa ya ce za su yi tsanani sosai, kuma ya ce ba ji daɗin nasarar Trump ba. Tuni dai wasu shugabannin Afirka da 'yan siyasa daga ƙasashen Kenya da Afirka ta Kudu da Uganda da Tanzania da Burundi da Demokuraɗiyyar Jamhuriyar Congo da Somalia da sauran ƙasashe suka aike da sakonsu na taya Trump murna. Shi ma Malik Obama ɗan uwan shugaba Barack Obama ya aika da sako na taya murna ga shugaban da aka zaɓa Donald Trump. Wayannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Duk da cewar ƴan takarar da 'yan Somalia da ke zaune a nan Amurka suka so a zaɓe ta, wato Hillary Clinton ba ta yi nasara ba a ranar Talata. Su ma dai suna da abin murna sanadiyar nasara da wata matashiya 'yar ƙasar Somalia ɗin ta samu a zaɓen da aka yi na 'yan majalisar dokoki mai tarihi a jihar Minnesota. Matashiyar mai suna Ilhan Umar, mai shekaru 34 da haihuwa, kuma tsohuwar 'yar gudun hijira ce da aka zaɓa a majalisar dokoki ta jihar Minnesota, wanda ya maida ita ba Amurkan Somalia ta farko da ta shiga majalisa a cikin ƙasar. Iyalan Umar sun taso ne ko kuma sun shigo ƙasar Amurka ne tana da shekaru 12.
To kamar da muka gaya muku, ɗaukacin dukkan rahotanninmu na yau martani ne da ya biyo bayan zaɓen nan mai ban mamaki da aka yi a nan Amurka na Donald Trump a matsayin sabon shugaban Amurka. Za mu je da ƙasashen Najeriya, Niger, Kamaru da sauransu. Bari mu fara da jin ta bakin kakakin fadar shugaban Najeriya Garba Shehu kan ra'ayin gwamnatin shugaba Buhari a kan wannan zaɓe.
Ai, dukkan lokacin masu sauraronmu suna sane da kyakkyawar wato dangantaka da aka samu wadda ta kuma inganta a wannan zamani na mulkin shugaba Muhammadu Buhari tsakanin Najeriya da Amurka. To, abinda nake so na ce shi ne wannan dangantaka ba wai mutum da mutum aka yi ta ba, duk da cewa shi ɗan adam ɗin yana da tasiri akan wannan abu ne da aka yi tsakanin ƙasa da ƙasa. Akwai abubuwa da suka haɗa mu da Amerika wajen manufofi na gwamnati, yan kawai misali yaƙi da ta'addanci, yaƙi da rashawa da cin hanci, ko kuma cutattuwar tattalin arziki da bunƙasa arziki da tattalin arzikin na ƙasa gabaki ɗaya da na jama'a. Wannan abubuwa ne da yake mu da Amerika muna da kyakkyawar fahimtar juna a kai. Fatan shugaban Muhammadu Buhari shi ne a ƙarƙashin shugabancin Donald Trump wannan kyakkyawar dangantaka da ke tsakanin gwamnatin Najeriya da gwamnatin Amurka za ta zama mai ɗorewa.
Malam Garba Shehu kenan, kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya Abuja, a tattaunawar da na yi da shi. A waje ɗaya, wani mai tsokaci akan fannin diflomasiya, wato ambasada Adamu Sa'idu Daura, tsohon ambasadan Najeriya a ƙasar Pakistan, ya yi tsokaci akan abubuwan da 'yan Najeriya ke fata zai faru a wannan sabuwar gwamnati ta Donald Trump.
To, farko dai akwai taimako da Amurka take yi mana a harkar tsaro. Tana ba da shawarwari, tana ba da kuɗi, tana ba da kuma gudunmawa fiye da yadda ake tsammani, musamman wajen wannan rikici da muke fama da shi yankin arewa maso gabas. To, kuma ka san akwai harkar cinikayya tsakaninmu da Amurka da ɗaɗɗiya. Muna sayan abubuwa da dama daga gare su, musamman in ka lura jiragen sama, kusan duk jirgin da ka gani a Najeriya yawanci za ka ga daga Amurka yake jirgin sama. Babban abin da muke saidawa ma a Najeriya, wato man fetur, wanda shi shine kashin bayan tattalin arzikin kasar mu cinikinsa da dalar America ake yin sa saboda haka ga mu'amalar mu ta cinikayya mai karfi ce to muna fata shi shugaba Trump idan ya hau mulki zai ci gaba da inda shugaba Obama ya dasa
ambassador Adamu Daura kenan wani mai tsokaci akan sha'anin diplomasiya a tattauna da ne da shi a Abuja Umar Faruk Musa mu Amerika a Abuja Nigeria
to a gaida Umar To, koya ya zaben Trump din zai shafi gwagwarmayar da ake yi da ta'addanci a kasashenmu na Afirka?
Tun bayan fitar da sakamakon zaben shugaban kasar Amurka, wanda mashagin ɗan kasuwa Mr. Donald Trump ya lashe, wasu daga cikin masu sharhi suka fara tuntuntuni dangane da makomar irin ɗimbin taimakon da Amurka ke bayarwa wurin yaƙi da ta'addanci a Afirka. Manjo General Yakubu Usman mai ritaya ya ce nasarar zaben Trump ba zai shafi rawar da Amurka ke takawa a yaƙi da ta'addancin ba.
Ka san yadda ita taimakon tsaro take, ba wai mutum ɗaya yake yin ta ba. Ko kuma ati ne ke yin ta ba a'a wannan yarjejeniya ne tsakanin kasa da kasa to kowaye ne ko ya zo ya hau shugabancin kasa zai duba ya ga dama wani irin shirye-shirye America take yi da waɗansu kasashen to ai ka san su ma dama American ai suna taimakawa kare wannan dan ta'addan sabbin da kasa su mu su kasa yana so a sake shigowa kasar su ne kamar yadda aka yi a da din ko kuma yana son rikicin sai ya su karfin wannan kasashen ne ya mamaye su sannan ya tsallako ya zo ta wajen su kafin kuma su kare kansu ai kaga wannan ba zai dadi ba saboda haka ina tsammani a yadda ya tarar da taimakon da aka saba yi sai dai ma muna tsammani zai kara don shi dama mun san cewa shi mai zafin jini ne
duba da yadda kasashen yankin tafkin Chadi ke fama da ta da kayar bayan mayakan Boko Haram tsohon sakataren hukumar raya kogin kwara mai kasashen Afirka tara Alhaji Baba ya ce a yadda yake kallon al'amura tallafin Amurka ga Afirka wurin yaki da ta'addanci a zamanin Trump sai ma abin da ya ci gaba
ina gani kamar ma wata ila mahaifi na da don da daga cikin abubuwan da ya faɗa shi ne zai yaki a kan ta'addanci to ba dama kuma ta'addanci ba a rena shi duk inda ya fito ƙarshenta zai nufi ƙasashen da ma ba sa in an samu ɗan ta'adda daga ko daga ƙasar Larabawa ko daga ina ne ma ƙarshenta wata ila burinsa ya faɗa America ne ko ya je ya ballanta saboda haka America yadda take a policy ɗinta duk inda ake ta'addanci su tsoronsu taimakon da suke yi fa don su kare kansu ne babban abin ke saboda haka ina gani in bai ci gaba da haka din ba sai da kawai karu
yanzu dai abin jira a gani shine yadda sabon shugaban na Amurka Mr. Donald Trump zai tunkari yaki da ta'addanci da kuma irin tsarin da zai bi wurin wannan yaki abinda lokaci ne kadai ka iya nunawa Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to a gaishe ka Hassan to a kasar Kamarukan mutane so suke shugaban su Paul Biya ya samu wasu darussan da zai koya daga abin da ya faru a Amurka
a gaskiya wannan zabe babin da zamu ci shede mu yaba masa saboda a yanayin da abubuwa suka gudana da yawa sun nuna kafin wato a zo kan zabe da yawa sun dauka akan cewa Hillary Clinton ita ce wacce za ta iya ci to tun da dai yanzu ya zama cewa Donald Trump ne wato mutane da yawa kenan an zo ba musu kasa a ido to amma wannan abu ne da ya kamata ya nuna mana cewa lallai demokradiyya na kasan Amerika tana ci gaba ba shi an je an yi wani mabudi za a samu wanda zai ci ba
to na biyu kuma yaya zaben zai tasiri akan kasashenmu na nahiyoyinmu
mun san cewa mafi yawancin kasashen Afirka da yawa daga cikin shugabanninmu suna nan wato tun tsawon shekaru da yawa don haka wannan yana nuna mana cewa mun san mu yi koyi da wannan domin wurin wato canje mutane masu jagorancin kasashe wato shugabannin kasashenmu suna iya su yi koyi da wannan wato abin da ya faru a Amurka Barack Obama ya yi shekara 8 ya zo ya dakatar kuma bai nemi ya zarce ba don haka wato namu kasashen imma muna fatan dai hakan zai iya yiwuwa tunda mun san irin alakan da Amerika take da shi da yawancin kasashe na Afirka
to daga ƙarshe wani tasiri ne zai yi a cikin kasashenmu da muke ciki kamar kasar Kamaru yanzu ka san shugaba Biya ya kwashe shekaru 34 yana mulkar kasar kuma yanzu ma ana ganin kamar zai tazarce na shekaru 7 to ya kake ganin wannan al'amari
a wannan tazarcen ba za mu ci bisi kawo wani matsala cikin wato zamantakewa ko ce alaka tsakanin Kamaru da Amurka ba saboda shi Donald Trump mutum ne da tun da farko ya nuna cewa ba ruwansa da wa'ensu shi dai zai yi da wa'anda su ma suke neman sa da aiki don haka bi zai nemi wato ya nuna karfi na Amerika wurin kada shugaba Biya ba
Zakari Sadu mun yi magana da kai dama kana goyon bayan Donald Trump akan cewa zai zama shugaban kasa to gashi Allah ya ikon sa yau nan an zabe shi ya zamanto shugaban kasa na kasar Amurka to me ra'ayinka kan sakamakon zaben da aka bayar a yau din nan
madalla malawal
gaskiya yau nan ina farin ciki da gaske saboda sakamakon zaben da aka bayar Donald Trump. Yanda muka tattauna wancan karon ce maka Donald Trump zai lashe wannan zaben, ya kuma ce wannan zaben ba tare da wani tashi hankali ba, tare da wani damuwa ba. Dun bugan nuna aka dinga yi bisa kan wannan mutum tsoge shi da aka dinga yi nan dukkan nan ya sha ruwa. Yau Donald Trump ya ci zabe kasar Amurka.
Yaya zaben zai tasiri akan kasashen wannan nahiyar Afirka, wato me zamu koya kenan mu ƴan kasashen nahiyar Afirka?
Eh, nan abun da yawa wanda zamu koya saboda kawo canji akan wato zamu ce siyasar nahiyar Afirka. Ta farko saboda zaben Trump wato fadin kasa na da muhimmanci musamman kasashen Afirka wanda babu demokradiya da kirki, wanda aka ce maka tabbas ga demokradiyyar nan babu. Ka kasar Amurka su sun taka ragon su ba yau ba kusan fiye da shekara 200 suke ainihin wato kawo demokradiyya a wato a kasar su. Yau Donald Trump zuwan shi mulki, gaskiya nahiyar Afirika dole su buɗe ido su tabbatar da cewa lallai za a iya canja siyasa a kasa.
To daga ƙarshe wani tasiri ne kaga zai yi akan kasashenmu na nahiyar Afirka, wato alaƙa mu tsakaninmu da ƙasar Amurka cin Donald Trump nan da yi?
Alƙoƙi na da yawa malama. Da farko matsalar muke fuskanta mu zamu ce baƙaƙe a nan nahiyar Afirka kamar na baƙin wuri da shauransu, yaƙi-yaƙin da ake yi musamman kamar ƙasar Libya wanda suke cikin tashin hankali, wanda mun kasancewa Faransa ne ta take aikatan wannan mummunan aiki, da kamar Kamaru wanda shi kanshi shugaban ƙasa zai ɗaukan wato misali da irin wannan zaɓen da aka yi, shi kanshi ya kamata ya yi tunani san cewa lalle ya kamata ya bar mulki saboda gaskiya an gaji da ganin shugaba ɗaya kusan shekara 34, yawancin su suna nan ba shi kaɗai ba ne.
Ƙarshen tattaunawa mu kenan da al'umma daban-daban waɗanda suka yi fashin baki akan zaɓen da aka gudanar a ƙasar Amurka. Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga kasar Kamaru.
Sannu da kokari Awal. To a shirin na hantsi da karfe 8 za ku ji tattaunawar musamman da muka yi da masanan Niger da Nigeria kan makomar dangantakar Afirka da Amurka a sanadin wannan zaben da aka yi.
Inda Afirka za a zabe da an zabi Hillary Clinton, amma Amurkawa sun zabi nasara kamar ana dikin dan babu da haka wanda yake mutum ne
gayanan dai kamar dan tasha.
Wala kamar dan tasha. Kare ya kashe ragon layya.
Na farko dai akwai fushi da haushi da yawa daga cikin Amurkawa suke da shi, musamman Amurkawa farin fata waɗanda wasu su dama ba su zaɓi shugaba Barack Obama ba.
Ba shamiyyar shi ba aka zaɓa, shi ne aka zaɓa.
Maganar gaskiya ita ce akwai kalamai da dama da ya yi, ɗaya daga ciki shi ne cewa da ya yi zai hana musulmai shigowa ko kuma zai koye su daga ƙasar.
Ana dibin kamar wawa ne, amma shi ya san abin da yake, ya san wake ma makalamin nan.
Kaga idan ka duba nahiyar mu ta Afirka, ɗaya daga cikin dalilan da ya sa shi Donald Trump yake kushewa Hillary Clinton shi ne ya ce manufofinta musamman a Libya yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya kawo tashin hankali. Ni na tabbata da yawa daga cikin alƙawuran nan da ya ɗauka ya yi su ne da jahilci saboda bai fahimci irin nauyin mulki ba, musamman irin na Amurka.
A wannan burgaci kuma barazana ce don a ɗauke shi.
To sai a dakaci zuwan wannan tattaunawar a shirinmu na karfe 8 na safiyar yau. Bari mu koma Najeriya mu ji abin da mata da matasa suke cewa kan zaben Donald Trump.
Tabbas mata a nan Najeriya sun nuna juyayin rashin samun nasarar Hillary Clinton a zaben shugaban Amurka, da hakan ya kawo raguwar fatar mace ta farko za ta zama shugabar ƙasa mafi tasiri a duniya. Matan da yana ganin nasarar Hillary ka iya ƙara budawa mata babin ci gaba da taka rawa a siyasar duniya da ma nan nahiyar Afirka, kama daga kan Ellen Johnson Sirleaf ta Liberia da tsohuwar shugaban Malawi Joyce Banda. Mata na ganin haƙar su ta taka rawa a manyan madafun iko za su tabbata da takarar ta Clinton, in ma an duba yadda mace ke kujerar Prime Minister Burtaniya da kuma Angela Merkel a Jamus. Maria Ibrahim Baba shahararriyar 'yar siyasa ce a Najeriya.
Wannan baiwar Allah ita wannan Hillary Clinton da a ce ta samu cin zaben nan, ni na tabbatar muku za a ga abun mamaki a duniya. To shi baka hada sani da Ubangiji, abinda Allah ya tsara haka zai kasance. saboda haka shi sa muka bar zancen haka, amma gaskiya ban ji dadi ba.
To me yasa kike ganin da ta ci za a ga abin mamaki? Me kika hangan mata?
Ki duba ki gani mana, yo yo ake ruwa kasa na tsotsewa tun bil'izin tun tale tale har zuwa yanzu. Su waye suke rike ragamar mulki a kasashen duniya? Maza ne. Amma sai ki gani cewa kullun ana gan kon gaba kon baya. In mun dawo nan gidanmu ma kasan mu, saki ga abun haka ne. Amma an tashi neman zaben, su wa ake tusawa a gaba? Matan ake tusawa a gaba saboda su Allah ya taimake su, ya ba su suna da ni'iman tafiyar da administration ba sai sun koya ba.
Ita ma dai Hajiya Fati Paris ta bayyana ra'ayinta a game da tsayawa takarar mata.
Tunda kin ga America ta aito meye kuma ya rage, ita ce a gaba a ko ina. Dole ne mun ma yanzu mu tsaya. Dun mace da take so take da interest a tsayawa ko shugaban kasa ko gwamna ko sanita, bismillah, dan Allah kar ki ja da baya, yanzu lokacin mu ne. Dan maza sun mun ga takunsu ba inda suka kai mu, sai dai kansu da kansu suke rayawa.
Shugaban matasa Imran Wadanas ba haka yake ganin lamarin ba?
Ke san shi zabe mutane ne suke mashi kallo guda, duk inda aka ce maka siyasa ya kamata kai mata kallo da yawa. Dalili kuwa ai ta Bahaushe mace da ciki ba a san abin da za ta haifa ba, balle wannan kusan zaben da yazo kusan karfi 1 kowanne yana jin ya isa. To da zaben yazo sai ba mutane mamaki, ya mutane ba zata, wanda ni da mun banda cikin mutane suke kokwantan ba za ta iya faduwa zabe ba, dan da ba ni ba so ta ci zabe saboda inda ni aka sha ban banda ni kenan.
Me yasa ba ka son Hillary Clinton ta ci zabe?
Ni abin da yasa ban son Hillary Clinton ta ci zabe saboda kawai ni al'ada ta bai amince da jagorancin mata a irin wancan jagoranci na kololuwa ba.
Shi ma Abubakar Sadiq dake sharhi kan lamarin siyasa na ma da baya ga nasarar Trump, amma kuma yana mai cewa da ma Hillary Clinton ce ta ci zaben,
duwan mace cikin wannan harka shine zai tabbatar maka da cewa siyasa abu ne wanda yake ba kowa dama ya taka irin rawar da yake so. Wato karfi da kwazo irin na mata sai ana taka musu burki, ni ba burki nake so a taka musu ba. A sake su su fita a guje saboda su yi abin da ya kamata. Idan ba a yi haka ba, to ba za a gane cewa wato mata za su yi wani abu, ba za a bar mazaje kullun. Ya kamata ba su wata dama su ma su dan taka rawar su.
Tace an ga kamun Ludwig Trump a kwana 100 kan mulki, ba za a tabbatar da kalaman sa kurari ne ko lalle da gaske yake yi ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To sanni da aiki Madina. A Nigeria akwai masu ganin cewa kamar Amurka tana magana da baki biyu ne idan ana magana bayo mata hurumin su shugabanci.
A tsakiyar jamhuriyar Niger, jama'a ne ke tofa albarkacin bakunan su game da zaben Donald Trump a matsayin shugaban kasa na 45 na kasar Amurka. Kuma a cewar Malam Isa, wannan fa ba su ji dadin sa ba, domin Hillary Clinton tafi saukin lamari bisa ga Donald Trump.
Abu na farko dai da zan cewa sai dai mu ce dukkanin musulmi zai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, haka Allah ya riga ya kaddarta dai. Amma ba wai haka ne duk wani wanda yake musulmi ba da wanda yake kishin musulunci ya so, saboda kowa ya san cewa wannan bawan Allah Donald Trump yayi daga cikin abin da ya da'awa na neman zabe nashi, yayi kiran ganin cewa duk musulmi zai hana shi shiga America gaba daya. Gaskiya ba wai jin dadi muka yi ba, dalle da shi da Hillary Clinton kin duka dai ba wai cewa akai wani ne daga cikin su musulmi ba, amma mai saukin ra'ayi akan musulmi da kuma sauran mutane shine ake duba. Shine duk duniya kowa ya ga cewa Hillary Clinton ta yi saukin lamari, ta yi saukin sassauci zuwa ga musulmi da baki da sauran abubuwa a America kin da washanta. Amma shi karra ya hito ya ga abin da ke cikin zuciyarsa, Allah ya matsa bakin sa ya tona asirin kansa, kuma akai rashin arziki shine aka zaba.
Wadansu suna ganin kamar Amurka na ganin kamar cewa bai kamata a ce mace ta jagoranci kasar Amurka ba saboda girman ta, miza ku ci game da wannan.
Eh to shi wannan a siyasar duniya su gare su, ga a siyasar duniya dai ana ganin ba komai ne ba, amma duk da haka kuma sun dawo sun karetar da kansu tunda sun ce su suna ganin har yanzu dai akwai rauni ga diya mace akan ta kasance shugaban su, shi yasa suka kaurace mata. Har waɗanda ake tunanin masoyanta ne a ƙarshen lokaci jihohin da ake alfahari da su za su zabe ta, sai ga akasin haka irin su Ohio duk sun zo da an yi sa rai za su zabe ta, irin su New York da an yi tunanin za su zo su zabe ta. To kuma su ne manyan jihohi da ake tunanin za su kai labari, su California. To amma a hakan ma sai aka zabe na Donald Trump sun hina ta yawa. To lalle da dama sun kawo hujja su cewa lalle ko da suna bangaren, amma sun yi ganin cewa namiji yayi akan mace. Ƙarshe jan hankalin mu karan kanmu mutanen Niger
da mutanen Afirka da sauran kasashen musulmi. Kaga kenan yadda suke nuna mana cewa mu zabi mace a mai sheta ɗaya da namiji suna kawo mana shi har a majalisu, wannan ya nuna mu ne suka rena ma wayo, su kansu su yarda da haka ba. Kenan sai mu da suka rena ma wayo su cusa mana wannan aqidar, amma su sun guje mata. Tunda kaga yanzu ƙarra sun to sun ce lalle duk da suna goyon bayanta amma ba za su bata ƙuri'a ba, saboda gaskiya na kaso ne a ce mace ta shugabancin Amerika. Amma sai su turo mana mu mu ɗauki wannan aqidar, da sun karatar da kansu da kansu.
Al'ummar Amurka dai ta bi sahun ta kwararta ta ƙasar Birtaniya akan al'amarin bazata game da sha'anin zaɓe, bayan ƙididdigar ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ta nuna mafi yawan masu jefa ƙuri'a ba za su amince da fitar Birtaniya ba daga Tarayyar Turai. Sai daga bisani kuma a wani mataki na ba zato ba tsammani, sai gashi masu neman a fice daga Tarayyar Turai ɗin sun lashe zaɓe. Hakan ne ta wakana ƙasar Amurka, inda duk ƙididdigu na can baya na jin ra'ayin jama'a game da zaɓe tsakanin Donald Trump da Hillary Clinton ya nuna Hillary Clinton din ce za ta yi galaba, sai gashi lamarin ya zame mutane ba haka ba daga ƙarshe. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka, daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
To a gaishe ka Haruna, to bari mu ƙarƙare da jin yadda zaben nan na Amurka zai canja alƙiblar ƙasashen mu na Afirka.
Kafin sanar da sakamakon zaben na Amurka wanda Donald Trump na Republican ya lashe, bai sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Bello Dandin Maye Sule ya bugo waya don nana ta goyon bayansa ga 'yar takarar jam'iyyar Democrats Hillary Clinton. Wannan shine kusan akasarin goyon baya ko ra'ayin 'yan Najeriya ga yadda suka fahimci zaben na Amurka da yadda zai shafi rayuwarsu, kasancewar tasirin Amurka tattalin arziki da siyasar duniya. Daidai lokacin da kasashen duniyan ƙanana da manya ke haɗa kai don yaƙi da ta'addanci, ba ma irin yankin tafkin Chadi da ke gwagwarmayar gamawa da Boko Haram, ƙarƙashin jagorancin Najeriya da kasashen haɗin gwiwa da ke da runduna ma ta musamman a Injimina da ƙasar Chadi. Gami shari kan lamuran yau da kullum, Abubakar Ali, wannan nasara ta Trump za ta zama tamkar allura ga kasashen Afirka ko Najeriya su dage wajen rage dogaro ga mutum don nasarar cimma burin raya ƙasa da kuma diflomasiya.
Shin wannan zaɓe na Trump ɗin nan da kuma wannan maganganun da yake faɗa a kan 'yan Najeriya ko Afirka nan zai zaburar da mu ne mu ma mu tashi mu dogara da ƙasarmu, ba wai mu zai girawo wancan ya ci zaɓe wancan bai ci zaɓe ba. Yadda Amerika suke dogara da ƙasarsu ne kawai suka sani, to mu ma ya kamata shugabannin Najeriya su san ƙasarmu ne, kuma mu dogara da abin da za mu samu daga kayan abincinmu da tufafin da muke sawa, amma ba mu dogara da wani ƙasa waje ba, ba wanda zai mana wani abu.
Masanin harkokin siyasa na Jami'ar Abuja Abdulrahman Abu Hamisu na ganin Trump na cika baki ne kan ƙin jinin baki don amfanin kamfen kawai.
Wanda suka zaɓe shi saboda suna son shi ne, kuma ya yi maganganu wanda su suna so su ji irin na maganganu, kuma suna ganin zai cewa zai yaya aikata abin da take suka zaɓe shi. Zaɓe abu ne wanda kamar kollo ne, kana son ɗan kollo ko kuma kana son wata kungiyar buga kollon, kuma sai ka ga wanda ka fi so ma shi aka kara, to ya za ka yi, za ka mutu ne ko za ka raba kanka? Dole ne kawai a ɗauke shi yanda ya zo, kuma ya ci. Wato abin da yake faruwa a Alikaya, talauci ne ya mamaye mutanen Amerika saboda yanayi na tattalin arziki a Amerika, kuma shi Trump ya gane cewa mutanen Amerika suna tare da talauci. To me zai faɗa da zai sa shi ya samu kuriya? Ya gane cewa abin da suke so shi ne su samu aikin yi, sai ya yi musu alkawari, zan kore wayannan mutane sai in kwace ayyukansu in ba ku. Kuma suka ce to ba da suka mara mishi baya, a ya rage yanzu ya zo ya kora mana, in ma zai iya, in man zai kore su ina za su samu, ina za su samu kuɗin? Kana maganar mutane sama da miliyan 10 ba wai yaron jira kare ba, ta ina zai fara, shekaru nawa zai yi, to aikin da zai yi kenan har a gama mulkinsa?
Amincewa da sakamakon zaben da Clinton ta yi ba korafi da yadda aka yi kasance da tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan, wanda shi ma ya amince da zaben Buhari ba zuwa kotu a zaben Najeriya na bara, na nuna ko dai yaya akwai darasin da kasashe masu tasowa ke koya daga manyan kasashen demokradiyyar duniya. Nasira da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Tuma da lato jama'a, muna fatar kun gamsu da wannan rahotanni da muka kawo muku dangane da martanin mutanenmu a kasashen mu na Afirka dangane da zaben da aka yi wa Donald Trump. Kuma ba ma da lokacin da Baba Yakubu Mukiri zai kawo muku labari a takaice, don haka nan za mu rufe. Amma ina son tunamta muku cewa da karfe 8 'yan jama'a kaɗan muna da masana da suka haɗa da wani shehin malamin jami'ar Yamai a Niger da wani babban lawa a Najeriya da za su zo su yi mana fashin baki kan yadda zaɓen Donald Trump ɗin nan zai shafi sha'anin musulmi a duniya da 'yancin rani da batun tsaro da tattalin arziki da sauransu. Kafin mu bar ku, muna so mu yi addu'ar samun sauki ga mahaifin abokiyar aikinmu Grace Aliyu Abdu, wato Pastor Iliya, da aka ce baya da lafiya, muna fatar Allah ya bashi lafiya da nishi da dukkan sauran marasa lafiya. Yanzu a madadin duka ma'anan sashen wasu murya amurkan da muke misalin karfe 12:30 na dare, musamman Baba Yakubu Magyari da injiniya ɗinmu da kuma mai jan bada umarni Aliyu Musuran Sakwatani a Washington DC.